بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بايا هكا أنقوى ما سؤال البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك وأنقوى مالم بشير لو محمد الخير أكن ونا تتوناوا ميراق جكي kuma sanya mutum ya tsaya ya tunani ya kanshi fada kuma ya nemi ma kanshi mafita akan wannan misala. Allah ya saka mishi alkhairi. Babu shakka abubuwan da ya tattauna abubuwan da suke a rayuwa ta waki wanda reality ne da kowa ke iya gani, kuma tunatarwa ce wanda bada Allah yake cewa rage ai tunatarwa cewa yake amfana da ita inna dhikra tanfa'ul mu'min. Mu'mini suke amfana da tunatarwar da Allah ya sa mu cikin masu amfana. Allah ka tsare mu daga kasancewa cikin waɗanda za su zama wanda Allah ya faɗa sawa'un alaihim a anzartuhum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah ka tsare mu daga kasancewa haka. A gina akwai abubuwa na lura da yawa cikin wannan matsala da malam ya gabatar. Zan yi ƙoƙari na yi tsokaci a kan waɗanda na tsinkaya, na kuma fatan sauran 'yan uwa da mahalarta da ɗalibai da malamanmu sa iya ƙarawa a cikin nasu burgamu. Ina ganin cewa a cikin wannan muhadara akwai batu da ke nuni zuwa ga cewa lallai muna da tsananin buƙata zuwa ga ilimi mai amfani, tataccen ilimi wanda aka gina shi a bisa tushen Al-Qur'ani da Sunna ingantacciya da kuma fassarar malaman farko, wanda da haka ake gina addini mai nagarta. Idan muka lura tunda malam ya zauna a wannan kujera, abin da yake ta ƙoƙarin gina zantuka shi akai ke me Allah ya ce, me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, kuma yaya malamai wanda suke aishi duk ilimin su cewa mai albarka ne suka fassara. Sannan kuma sai buƙatar mai zuwa da kyakkyawan manufa a kan ayyukanmu, tsarkake niyoyinmu da tsarkake ayyukanmu a bisa hasken wannan ilimi mai nagarta. Har ila yau malam ya mana tsokaci da ke nuni zuwa ga tsananin buƙatar musulmi zuwa ga haƙuri a kan abubuwa guda biyu. Haƙuri akan bautawa wa Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki haka game da shi, wa abu rabbaka hatta ya ajiye ka yaqin, da kuma haƙuri akan gujewa ababen da Allah ya haramta maka don ka samu ka tsira ranar da wannan shi. Sannan malam ya mana darussa a cikin wannan maƙala ta shi da ke nuni zuwa ga cewa ido ni'ima ce babba daga cikin manyan ni'imomin da Allah Maɗaukakin Sarki ya mana. Shi yasa ma Allah a cikin hikimarsa, kamar da malam ya ambata mana daga hadisin Bukhari, Allah ya alƙarwata cewa duk mutumin da Allah ya ƙwace masa wannan ni'ima ta ido, idan ya haƙuri da Allah Maɗaukakin Sarki zai mishi sakamako da aljanna. Kuma wannan ita ce sunna Allah game da ni'imominsa ga magari, ni'imomin da Allah yake yi wa kowa. Idan ka ga ido ai ga musulmi da kafiri da mumini da fasiki da babban yaro, kowa na da wannan ni'ima. Idan ina yin zama da magarci, idan Allah ya sallabe maka ita kai ala wajen husus, idan ka yi haƙuri sai ya awwada maka da abin da ya fita. Bisa Allah yake gafara da waɗanda ya ƙwace musu ‘ya’ya ƙanana waɗanda ya yi su mutu. So ni'ima ce ga magari da duk ma'aurata. Bisa Allah yake gafara da waɗanda ya zarce su da wasu musibu kamar na yunwa ko talauci ko wata damuwa idan suka haƙura. Don haka wannan shi ma yake, wanda Allah ya jarabce shi da ni'imar da ɗauke ni'imarsa ta ido, saboda girman ni'imar sai Allah ya mishi sakamako da abin da ya fita shi ne aljanna. Sannan malam ya mana magana akan ayyuka da amfanin ita wannan gaba ta ido, wanda daga ciki mafi girma shi ne ita kanta wato ɗabi'ar gani ɗin da muke gani da ita, wanda kuma a cikin hawas ɗinmu da muke da su ‘yan adam, abinda Nasara ke ce ma five senses ko al-hawasul khams, babu wanda ya fi muhimmanci ido. har ba wasu ma yakan ce gani ya kunci duk daɗin abinda aka ji a kunne bai kai abinda aka gani ba, aka ji abinda daɗin abinda aka ɗanɗana ko aka taɓa bai kai abinda aka gani ba. Baya ga wannan ana amfani da ido wajen wasu manafi daban-daban, kamar amfani da shi wajen koyon ilimi. Duk ilimin da mutum zai koya da ido ake karanta karatun, da ido ake kallon zane-zanen, da ido ake kallon tazarin da ake amfani da su, kuma da ake amfani kuma da ido don magana. Dan adam yakan yi amfani da ido ma a madadin harshe. Ibn Qayyim yana cewa asharat bi tarakil ayni sifata ahliha isharata mahdhur wa lam tatakallam fa aitantu anna al ayna qad qala marhaba. Aga ido ne yake magana, kuma abin da Bahaushe yake cewa kici a cikin linguistics kuma cewa su kinesthetics, wato amfani da gaɓoɓi waɗanda ba harshe ba wajen magana. To ido na da muhimmanci ta wannan, hakan nan ido na da muhimmanci wajen communication, wajen saƙonni da suka shafi farin ciki ko baƙin ciki ko barazana ko tausayi ko damuwa ko annabinanci ba, ko ana iya yin shi da ido, wato wani koyon saƙo da za a iya bayarwa. Saboda ɗan adam na amfani da ido wajen istikzamul awaqif ko kuma ibradul awaqif, bayyana emotions ɗinsa, wannan duka ayyuka ne na ido. Hakan nan ɗan adam na amfani da ido wajen cutarwa, kamar ita kanta ɗabi'ar ce ita ma al'ayyu, amma Bahaushe yakan ce kan bumbaka ba kan bai ido ba, ko wani ka bin da ina kafaru da izini ko na kaɗai amsari. Gata ɗan adam yakan amfani da ido ma wajen cutarwa ko wani ɗan uwansa a wani makirci da ido. Wanda suna cikin neman ido da ya zama wajibi mu gode wa Allah a kansu, kamar yadda kowace ni'ima daga cikin tsarin da Allah ya tsara ni'imomin nan shine wajibi ne a yi amfani da su wajen godiya. Mai da magana sallar sai yake cewa Aisha da ta gan shi yana yawaita sallah har ƙafafun shi na kumbura, ta ce ya bana ka zauna ka huta ba bayan an gafarta maka komai wanda za ka yi da wanda ka riga ka yi. Ya ce mata ba zan kasance bawa mai yaba wa Allah ba, afala akunu abdan shakura. Haka Allah ya umarci annabi Musa da faɗinsa cewa ya Musa in mustaqita ala an-nasi bi risalati wa bi kalami ma atituka wa kullu ash-shakin. Haka kalla annabi Sulaiman da mahaifinsa Dawud alayhi assalam sun kasance suna cikin mutane da Allah ya musu ni'imomi na mamaki a duniyar nan, ga annabta, ga manzanta, ga sarauta, ga dukiya, ga shi ma Allah ya kuyace musu dabbobi da aljanu da shaitanu, kowa na jin maganar shi yana jin tsoronsu. Amma me suka kware a kai shi ne ayyuka na bautar Allah da gode masa. Nabi Dawud ya kasance mai yawan sallah, mai yawan azumi, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa sallarsa da azuminsa su ne mafiya kyau, su ne mafiya alkhairi. Nabi Sulaiman ya kasance mai yawan jihadi da yawan sadaka da yawan ainihin wato kare masu rauni haƙoƙinsu, da ni'ima da Allah ya masa ta sarauta, da ni'ima da Allah ya masa ta ilimi, da ƙarfin faɗa a jiha a cikin aljihu da shirari. Saboda ni'ima da Allah ya mana ta idaniya, abinda ake neman mu da ita shine mu gode wa Allah. Godiyar mu da Allah tana cikin abubuwan da malam ya ambata game da kula da ida, da kare shi daga munanan abubuwa, aikata abinda ya dace da shi na kallon Alƙur'ani, kallon ilimi, kallon abin da yake mustahabi, rinse shi daga abin da yake haramun da makruhi. Idan mutum ya aikata waɗannan, da ya aikata dole abin da ake nemansa na kiyaye wannan ni'ima da Allah ya masa. Wanda kuma duk ya sake ya tashi daga wannan mataki, ya sake wa idansa in garmarsa, babu shakka ya kama wato gadabe na halaka. Allah ka tsare. Shi yasa kamar da malamin mana ishara zuwa ga asari da ake dangantawa da Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙara masa yarda, wanda kuma wasu malamai sun danganta shi zuwa ga Sayyidina Abu Bakr, kamar Abdullah As-Sanani a cikin Musannaf, kamar Al-Balaghuri a cikin Ansabul Ashraf, haka shi kuma Al-Imam Ibn Hibban ya kawo shi a cikin Kitabul Iqad, da wani lafazi da ba zan iya halartawa a yanzu ba, shi ne danganta shi zuwa ga Ibn Umar ɗan Khattab cewa sahabbai sun kasance suna barin abubuwa da yawa na halis suna barin babu ko inna kunna natruku sab'ina baban min alhalal khawfan min an nad'a bil halal bil haram suna barin abubuwa da yawa na halis don tsoron kada ya kai su ga haram saboda tsare wato kafidan nan da aka ambata ta sabbi zara'i ko shi kafafan barna wannan lafazin dan da ke tana shi cewa aka Umar ya ce tarakna tis'ata a ashari riba ko tis'ata a ashari albay khawfan min arriba ko na makamanta yace muna barin 9-10 na wasu kasuwanci don tsoron kan mu auka abin da ya haramta na riba haka suna barin abubuwa duniya da suka halasta don tsoron kada wannan ya gangara da su magangara abin da ya haramta domin kuma yanzu sai muka buɗe kofofin a halattun ba abin da ba bai halattan ba ma muka halasta wannan shi ne musibar da waɗannan injina da na'urori suka haifar mana a wannan zamani da kuma tsarin rayuwa da ake ta yanzu wanda take cike da wato bigingimu da cakuɗe irin ya tsakanin alkhairi da aka sassa Allah ka kawo mana mafita shi yasa kuma da aka ambata daga mashahurin mawaƙi wato Ahmad Shauki Amirul Shu'ara yake cewa nazaratu fabtisamatu fasalamu fakalamu famaw'idun falifam kaga a cikin lissafinsa ya kawo wato batun kallo din nan a matsayin shi ne tamba shi ne starting point na faruwar duk abubuwan da suke biyo baya na ɓarna da shanta cewa da kaucewa daga hanyar nagarta waɗannan sa daga cikin abubuwan da malam ne mana wato matashiya da su kafin ya kawo kan asalin matsalar ita ce idan na mai fahimtar ɗinta a matsayin kamar wani tambaya ta abin da ake cewa research problem shi ne a wannan zamanin yadda aka saka wa mutane wasa'i na kalle-kalle na abubuwa da suka haramta menene mafitar musulmi da gaskiya shi ne kamar fundamental question da ya kamata mu tambaya a da kalle yadda ake a jikin lantarki ko na'urar talabijin ko makamancin shi abu ne wanda yake exclusive ba kowa ke samu sai a club sai a cinema sai kuma wanda yake da arzikin TV da video ko makamancin su kuma sannan a kasusuwar ko fayafayen CD na video din ba laifin mutum halittar a ba a sake su a kasuwa guda ɗaya da kowa ke yin su ba yana ko sharda kafin a iya siyan su hasali ma ba kowane ne mai ake iya barin a shige su kasashe ba akwai sensor akwai wato tahkim akan su kafin a shigo da su wannan wurin duka babu su babu wani shamaki ko wani tsari da ke hana wani abu na kallo ya gano wani sai dai baka gara mai gano ka ba asali ma yanzu ma ai yawanci ce ma ba na iman Allah ko rabo traditional silma a communities kuma al'umma da muke rayuwa an wuce ma wannan zamanin a ta shi kan shi TV wannan na gargajiya shi kan shi kai abin tunda dai ba ni ba da damar kati da gidanka modulus ce ko ina kana tare da abin da kake kalla san jibi irin yawancin waɗannan wayoyi da ake cikin su alawa su zakiya annaqala mobile and smartphones wato wayoyi masu basira wanda a yanzu an cika su da fasahar zamani da take ba su damar masu na iya rigin din wato abin da kake mental da kawaka abin da kake so ka gani suna iya kanta haka nan kurkusana za a kai lokacin da abin da kake so ka gani kafin maka danna za su nuna barci saboda nasara ba su gushe ba suna ƙara shishigi a cikin lamarin rayuwa da canza yadda Allah ya tsara wannan rayuwa ta mu hatta idan aka rufe al'ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadirun 'alayha sun ji dai ya zunnuna annahum qadirun 'alal ardh to a wannan zamanin da muka kai ga wannan mataki babu raqaba ukuliyya da kuma tsata da wani tsari
na tattalin cewa me ya kamata ɗan ƙasa su kalla, me ya kamata ba su kalla ba. Ba ta ganin cewa hakan masuliya ce a wajenta, ba ta tunanin mustaqbalin al'ummata, wanda al'umma kuma su ne tsarwa, a azamu tsarwa fil mujtama'i insani huwa al-insan, mafi darajar wato resource a cikin al'umma ɗan adam shi ne ɗan adam ɗin kanshi. Ɗan adam daraja a cikin wannan a cikin al'umma nan ta fi kima zinariya da azurfa da fetur da komai. To gwamnatocin ƙasashenmu ba su ɗauka cewa mu ɗan ƙasa arziki ne da ya kamata a alkinta a kiyaye mutuncinmu da tunaninmu da idanmu ba, saboda haka babu raƙaba hukumiyya a kan abin da mutane su. Sannan a wannan lokaci ne zama kuma mafi yawan mutane suna sa'ayi zuwa ga neman shahara ta fuskar a san fuskokinsu, ko a san su a matsayin masu creating content, ko a san su a matsayin mashahurai. Sai ka mutane suna yin kowane irin shiriri ta ko fasikanci, kuma ya fi tsakanin al'umma manzo sallallahu alaihi wasallama, kuma kowa yana dama ya yi. A wannan lokaci kamar da malam ya ambata na kasara, kasala da take ta kawo da mu iyaye da mu ɗaya da malaman makaranta da su ɗaliban, kowa yana cikin wani zamani na kasara. Saboda malamai da iyaye na kajin da kusan gaddama aiki, kowa iyaye suna tuhumar malamai akan cewa suna dawo musu da aikin su, su kuma malamai suna tuhumar iyaye akan cewa iyaye ba su aiki. Da ka ga ɗanka makaranta an ba shi a sanar, sai ka ji iyaye suna korafin cewa ya mun kawo mu mun ba da kuɗi kuma za a ci mu gira mu sa sani. Su kuma malamai su ce a to ai shi karantarwa ba yake malami ne kare, kuma ana so kai naka masuliyar. Saboda sai mutane suna ganin wata mafita ne, wata manfaza ce ta ce shi kenan, ba su wani su duba. A ba su wani a kunna musu data ko a musu kitar sai su duba. Wallahi yadda ma da yake fara dinna haka, haka abin yake faruwa. Dukkan mu muna idaran makarantu, mun san irin gwamnati da yake, dukkan mu muna da ƴaƴa ɗayan su, mun san irin yadda suke shaukin a ba su wannan dama. Shaukin cewa malaman su su ce a je gida a duba musu definition ko characteristic na kaza, a ce kuma sai an yi browsing, sai an yi Google da abin nan. Saboda haka wannan zamanin da muke ciki ina ba idan game da wannan masala, wannan sai daga cikin fundamental questions da ya kamata mu asa. Don haka mafitar kawai ita ce sai dai kanka wa kanka tsari, ka ji tsoron Allah, ni ka sa iyalanka akan tafarki ne kai. Ko an kusa kuma ahalikun na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa tarana ga al-fadl bin Abbas radiyallahu anhu wa aisha hajjin bankwara fadlan Abbas inda wani kyakkyawan sayarwa ne. Sai kuma ga wata budurwa ko wata mata, ita ma ta wuce kan dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai annabi ya ga suna kallon juna, kallon wanda ya wuce da shi. Manzo Allah ya kawo fuskar shi ya wani gaba shi haka, sai ƙara yin da ya ƙara kallon da manzo Allah ya ƙara biyar shi har sai annabi ya ce na ga wasu shedanu ne guda biyu suna so su kulle shedanci a tsakanin waɗannan bayan Allah. Wannan fa a Ka'aba ya fi zama a Makka, kuma annabi na rayu da irin shi da lafiyar shi, kuma shi ne ma a wajen yana tarewa ba har kowa. Ina kuma ga irin wannan zamanin dawa, shi sa labaran suna da yawa, abubuwan suna da tashin hankali. Sau da haka jama'a kowa ya bi da cewa cewa lallai ba akwai ranar sakamako, akwai ranar hisabi, kuma za a lissafa maka abin da kai da idanka a matsayin ni'imar da Allah ya maka, shin ka alkinta ta ko ka sawartar da ita. Akwai labarin da muke so na ƙara horon da malam ya ambata, wanda Ibn Kathir ne ya kawo shi a cikin tarihinsa Al-Bidayatu wa an-Nihaya, game da wani mujahidi da aka tafi yaƙi ƙasashen Rumawa, wato ƙasashen da Turawa suka ci a wancan lokacin cikin Gabas da Tsakiya. Shi ma haka mujahidin nan aka je wani gari, kawai idan shi ya kai kan wata kyakkyawar budurwa, idan shi ya kai wani kyakkyawar budurwa daga sansaninsu na sojoji cikin dare ya sulale ya tafi gidan su yarinyar, ya kwana a ƙofar gidan gari ya waye. Shi babanta ma wani malamin coci ne, kamar a ce pastor ya, suka kira su je sabis suka gan shi ya bi su. Ce kai kuma fa, ya ce ai shi sai daga cikin rundunar musulmai da suka kawo farmaki nan gara, amma shi wannan da ya gani tun jiya wala ya fita a yace sa. To yana son ta sai ya bi su coci ya je ai mishi baptism, yes, a mishi ta'amin. Nan take ce ya yarda. haka aka tafi aka bar shi a wannan gari ya lalata rayuwarsa asiri sojojin suka gama iya jihadin su suka yi kana za su dawo bayan kamar shekaru uku sai suna cigiyar ina wani dan uwanmu da muka bari a nan garin sai aka nuna musu shi a wani wuri mulakantacce kamar sabon mahaukaci suka tambaye shi suka ce ina labarin matarka da ka bi yace ai na aure ta har mun haihu har mun rabu ta ba gudu da yaya ina labarin addinin ka na musulunci da ka bari yace har yanzu ban koma musulunci ba nayi hukuma zuciyarka ta kasa karfin da ranku ma da san da yake musulunci ba da cikin alqurani suka ce mishi ina labarin qur'anin ka da gahadda ce yace dukkan nishi ya zube ba a iya tuna komai ban da fadar Allah ruba ma ya rabbil ladina kafaru law kanu muslimin yace abin da kake yake tunawa kenan wani wata izina da wani ayar shi da Allah yake musu shi kare yake tunawa ibnu kanzuri ina mishi albarka wajen da kawo labarin ce Allah wajen irin wannan lalacewa wato din ka gano ko da wurin aikin alkhairi ta fita jihadi ko karantarwa ko wa'azi ko kasuwa ko neman halas yau wannan aikin alkhairi da ka fita yi bai isa ga maka immunity akan cewa bari ka saki abin da dara ma kai ne dole ne ka ci gaba da alkin tashi kana kare shi kana rintsi shi da Allah ya faɗa karadin nan kullu mu'minina yahuddu in absara kadin da yake idan kana gintsi shi kana kaure shi daga abubuwan da wato bi halarta da kalle su ba sawabun azabi ne ko a cikin na'urori ne ko a cikin jaridu ne ko a cikin littattafai ne ko makamantan shi akwai wani wata kalima da yake sura ambata mana a ƙarshe ta wani malami da yake wani harka ce ta madayar adabi wani malami mutumin Misra mai suna Khadin Abdu Khadin Abdu yana da littafi musamman da ya yi tarihin malamai da mawaka da udaba makafi za ka ji irin falalar da Allah ya musu suna littafin ba na manta ba al-ulama'u wa shu'ara'u wal udaba'u al-umya amma dai shi ya ta kuɗa kuma mutanen kirki akwai na banza a cikin su kuma mutanen kirki su al-imamu Tirmidhi da makamantan su ko kuma mutanen banza irin su Bashar bin Umar irin su gona ta kadarin sa Hussein da makamantan su biya kawo su eh Abdul Ala'i al-Ma'arri ko wani bafalsafi da sauransu biya kawo su a cikin tarihin makafi wanda suke madaukaka a fagen ilimi ko fagen waka ko fagen adabi ko makamantan su za ka ga ashe mutunar ibar ba ita kake ce wani ma ba ashe makanta ma tana iya yin mutum ne ima hatta ba shi daukaka ta ba shi dama ya yi amfani da sauran hawas din don ya inganta rayuwarsa ko rayuwar sauran Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya yi mana rahama Allah ya sa mu gama lafiya dan uwa masu albarka a yi hakuri kuma na tsaya tarihi nan ko kuma tarihi kai da ya tayar da ni a ƙarshe ina sake yi wa mana addu'a Allah ya saka mu alkhairi Allah kuma ya ƙara musu himma wajen karatu da zakulan fa'idoji da kuma dagewa wajen karantarwa ina kuma addu'a ga dukkan ƴan uwa waɗanda suka gayyato mu suka kuma ba mu dama dan ganawar waɗannan fuskoki masu albarka Allah kuma ya sanya musu albarka a rayuwarsu da baki ɗaya Allah ya sa mu zama lafiya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi